This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Ashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma kuna iya jin mu kai tsaye a tashoshin FM na radio Amfani, Sarauniya, Fara'a da Nomad da Dalol da kuma Niya. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma a duk ma lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, Usman Kabar ne tare da sahabu Imam Aliyu muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Ofishin kula da ƴan gudun hijira na Majalisar Ɗinkin Duniya ya jaddada kudirinsa da kuma ƙara daraja taimakon da yake wa ƴan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Akwai maimaitin shirinmu na ciki da gaskiya da kuma sharhin jaridun arewa, sai kuma sakonnin da kuka bari cikin murya wanda muke sawa. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Ana ci gaba da gwamza kazamin fada har yau Laraba a arewacin Afghanistan, yayin da jami'an tsaron kasar suke kokarin sake kama birnin Kunduz daga mayakan sakan Taliban waɗanda suka kwace iko kan garin a farkon wannan mako a zaman gagaruman nasara ga kungiyar ta mayakan Taliban. Shingaye da Taliban ta ginda kan hanyoyi da nakiyoyi da suka dasa suna hana sojojin kasar tura ƙarin dakaro cikin gaggawa zuwa Kunduz. Jiragen yakin Amurka sun kaddamar da wasu hare-hare jiya Talata a zaman goyon baya da suke bayar sojojin na Afghanistan. Wani kakakin rundunar NATO da Amurka take wa jagoranci ya ce harin farko da suka kai an kaddamar da shi ne domin kawar da duk wata barazana ga sojojin taron dangi da kuma na Afghanistan. Hari na biyu ko da suka kai ya auka wasu sassa kusa da tashar sauka jiragen saman da ke Kunduz, inda aka gwabza kazamin fada a daren jiya Talata bayan da mayakan Taliban suka kaddamar da wani kazamin hari kan wannan tasha. Hukumar leƙen asirin Afghanistan ta ce farmakin da jiragen yakin NATO suka kai ya kashe mutumin da Taliban ta nada a zaman gwamnan Kunduz tare da wasu mutane 15, sai dai babu wani tabbaci a hukumance kan wannan ikirari.
Shekara ɗaya bayan yakuwar da ya yi wa shugabannin duniya na fitowa da shirin musamman na samun galaba kan 'yan kungiyar ISIL ko kuma ISIS, shugaban Amurka Barack Obama jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar da rahoton irin cigaban da aka samu, tare da sake sako cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko kuma a gama shi cikin wani ɗan gajeren lokaci ba. Da ya jagoranci wani taron koli kan hanyoyin shawo kan kungiyar ISIL da masu zazzurfa ko kuma zazzafan ra'ayin addini a gefen taron Majalisar Ɗinkin Duniyar, Mr. Obama ya ce fiye da ƙasashen duniya guda 100 da hukumomi ne suka amsa kiran da ya yi na haɗa ƙarfi tsakanin hukumomin duniya da zummar ganin ƙungiyoyi masu tsatsauran ra'ayi an yi maganinsu. Shugaban Amurka ya ce ƙasashe da suka haɗa da Najeriya da Tunisia da Malaysia sun shiga sahun ƙasashe guda sama da 60 waɗanda Amurka take wa jagoranci a fafatawar da ake yi da 'yan kungiyar na ISIS a Iraki da Siriya, al'amarin da ya kira gwagwarmaya da za ta sami nasarori da kuma koma baya a wasu lokuta. Mr. Obama ya ce kungiyar ISIS ta yi ƙarfi a wasu sassa na Iraki da kuma Siriya a wuraren da babu tsaro, kuma kungiyar tana amfani da gawurta musamman ta wajen amfani da dandalin sada zumunci wajen jawo hankalin matasa su shiga kungiyar.
Sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya umarci ma'aikatar tsaro ta Amurka da ake kira Pentagon su tuntuɓi rasha kan aikace-aikacen da rundunar taron dangin take yi a Siriya domin kaucewa shiga arangama bisa kuskure tsakanin dakarun taron dangin da kuma rasha a ƙasar. Tuntuɓar junan, in ji kakakin ma'aikatar Peter Cook, shi ne tabbatar da cewa matakan da rundunar taron dangin take ɗauka a Sham bai fuskanci wani tsaiko ba daga abin da rasha take yi a ƙasar. Huk ya ce Rasha da rundunar taron dangin za su mai da hankali wajen kaucewa rigima tsakaninsu ko rage hadarin asararin samaniya ta wajen gaya juna inda jiragensu suke.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka da ke Washington DC. Madugun juyin mulkin nan da bai yi nasara ba a Burkina Faso, General Gilbert Diendaya yana fargabar mutane da dama sun mutu bayan da sojojin kasar suka kai farmaki kan wani sansani da bijirarin sojojin da suke kare fadar shugaban kasar waɗanda suka ki aje makamansu. General Gilbert ya ce wanda ya yi magana a kamfanin dillancin labarai na Faransa daga wani wuri da ba a bayyana ba a daren jiya Talata bayan farmakin da sojojin kasar suka kai kan inda suke. Ya ce akwai iyalai da wurin shan magani a sansanin da yake a Wagadugu, babban birnin kasar. Da yanda ya yi magana ta radio tun farko a jiya, inda ya yi kira ga sojoji da suka bijire da su sake ajiye makamansu.
A jihar Georgia da ke kudu maso gabashin Amurka, an zartar da hukuncin kisa kan wata mace wacce kotu ta same ta da laifin kashe mijinta a shekara ta 1997, duk da matakan neman dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yi ta yi ta fuskar kotu da kuma kiran da fafaro mai da kashin kansa cewa a mata afuwa. Matar mai suna Kili Gisendanara, yar shekaru 47 da haihuwa, an kashe ta ne ta wajen yi mata allura a wani gidan fursuna da ke fitar Atlanta, babban birnin jihar. Kelly ita ce mace kadai da ke dakon hukuncin kisa a jihar, kuma ita ce ta farko da jihar ta aiwatar da hukuncin kisa a kanta tun 1945, wato shekaru 70 kenan.
To, labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Ofishin kula da 'yan gudun hijira na Majalisar Dinkin Duniya ya jaddada kudurinsa na daraja ayyukan taimakon 'yan gudun hijira a arewa maso gabashin Najeriya. Ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da cikakken rahoton.
Yayin ziyarar gani da ido da bada tallafi ga 'yan gudun hijiran da ke jihar Adamawa, ɗaya daga cikin jihohin da ke da dubban 'yan gudun hijira a yanzu, jami'ar hukumar a Najeriya a Gela Dikongo a Tangana ta ce fa dole ne ma a haɗa hannu wajen tallafawa waɗanda suka sami tsira da rayukansu ta wajen sake tsugunar da su, inda ta bayyana aniyar hukumar na samar da muhalli kusan 200 ga wasu al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa a jihar Adamawa.
Some of the very vulnerable IDPs will find some place to stay in.
Mun kawo wannan ziyara ne ta musamman domin mu duba irin halin da 'yan gudun hijira ke ciki da ma irin tallafin da suke bukata, kuma akwai bukatar haɗa hannu wajen tallafawa. Shi yasa hukumar UNHCR ta kudiri aniyar tallafawa jihar Adamawa wajen gina muhalli fiye da 200 ga al'ummomin da rikicin Boko Haram ya shafa. Mu fa yanzu muna ma jiran gwamnatin jihar ne kawai da ta nuna mana filin da zamu soma wannan aiki, a cewar jami'ar hukumar kula da 'yan gudun hijira a Gela Tangana.
Now, but at least we will start with 200 houses for 200 families, but definitely it will be a starting point.
Tawagar hukumar dai ta makunshi fitaccen mawaƙiya a Najeriya, wanda ma ke zama babbar daraktan cibiyar inganta rayuwar mata mai tsoye kawai nu, wanda ita ma ta bayyana muhimmancin taimakawa 'yan gudun hijiran da sauran waɗanda rikicin Boko Haram ta shafa, inda ta bayyana aniyarsu na kaddamar da wani sabon faifayen album na waƙoƙin da za su yi game da wahalhalun da 'yan gudun hijira ke ciki.
Bring out what you have and let's help them. God will reward you even more than what you have put in. You are helping humanity, you are also helping yourselves.
Dole ne kowa ba da nasa gudunmawa, don haka za mu kaddamar da waɗannan waƙoƙin domin nema wa 'yan gudun hijiran tallafi. Wannan ko shi ne gudunmawarmu. To, sai dai kuma ita ma na ta bangaren hukumar bada agaji na gaggawa ta Najeriya ne ma ta ce a shirye take ta hada hannu da kungiyoyi da masu hannu da shuni. Alhaji Sa'adu Bello da ke zama babban jami'in hukumar neman mai kula da sansunan 'yan gudun hijiran jihar da ma ya yi karin haske.
Hukumar bada agajin gaggawa ta kasa da sauran hukumomi na gwamnati za su iyakacin kokarinsu wurin mai da hankalinsu wurin gyara gidajen mutane ko ba su taimakowa da don su gyara gidajensu. Sannan asibitoci da makarantu wadda su masu lalace za a ba su kulawa.
To, kome su ma 'yan gudun hijiran ke cewa ne game da tallafin da suke samu a yanzu? Mr. Likanus Samuel shi ne shugaban 'yan gudun hijiran da ke sansanin Malkohi, ya ma bai na jin daɗinsu kamar haka.
Gaskiya ba abin da za mu iya cewa illa mu ce mun gode, muna farin ciki da abin da ya kasance nan. Mun zo sun mana jaje da abubuwan da yake fara sun sha zuwa.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Samu a matsala, ku zauna lafiya al'umma ta ƙasa ta
Ana tare da sashin Hausa na muryar Amurka a Washington. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan wakar. To Allah ya zaunar da kowa lafiya. Kar a manta fa shirye-shiryen duk suna zuwa muku ne daga tashar kuta muryar Amurka a Washington DC.
Ya hada mata ci, ya bata, yace ki karba Hajar tace a aninkan. Baba na koshi, mun riga da mun karya a cikin gida. Sai yace dan cuce ki ne Hajara, sai ta karba. Da ta karba shine waihe ta sha kurbi daya na biyu shi da bakin sa yake fada sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata cikin daki to shine ya je wankan sa ya koma da ya gama ya dawo ya samu halata cika ne sai ya jace saka ta a rami sai binne ta
Jama'a assalamu alaikum. A yau ma shirin namu akan batun wata yarinya mai shekara 13 da haihuwa ce mai suna Hajara, wadda ake zargin mahaifinta Jariru Ahmed ya kashe ta ya binne a bayan ɗakin sa. Watakila ko domin baya son a san cewa ɗiyarsa ce ganin cewar bai taba auren mahaifiyarta ba. Jariru ɗa ne ga tsohon babban limamin Bauchi mai rasuwa. A shirinmu da ya gabata mun ji ta bakin mahaifiyar Hajara kan yadda ta je neman diyarta a gidan limamin Bauchi sai aka ce mata ai Hajara ta rasu kuma har an kama shi jariru
to ni a lokacin hankali na ba cikin jiki na sai na tashi kawai sai na mike na ɗebi sakalmi na a hannu muna da wata ya a nan shagari daman da wani yaron da ya kai ni a mashin din sai na ce mishi kawai ya tafi gida ya je musu bayani gashi shi kamata ina shi bai gane ba nace je dai ya gaya musu ga abin da suka gaya mana sai ya dawo gida sai ya gaya musu ni kuma sai na tafi shagari wajen yarmu sai na mata bayani nace gashi fakin ji abin da wai ya faru da Hajara to ni abin da kawai na sani kenan
menene aka ce kawo ajalin ita wannan yarinyar Hajara
a'a ni bai gaya mun ba ni dai yanda ya gaya mun kuma sai daga baya da na dawo dan ancin mu anan shagari da na gangaro da kafana sai na mata bayani he tace to in zauna in nutsu tukunna hankali ne da jikina sai mu je mu ji menene masabbatin rasuwan Hajara tunda haka kurin ba za a ce gashi yarinya mai lafiya an ce ta mutu lokaci daya ba
to da yake shi Jariru mahaifin Hajara yana hannu to a wani dalili ne aka tsare shi
ito a dalilin ya kashe Elsa a dalilin ya kashe Elsa
wato me kai ga cewar shine aka ce ya kashe Elsa
da muka koma da baya gidan sai suke ce mana gashi ran Lahadi yazo ya same ta takarya sai ya ce mata sai ya ce a mata wanka zai dauke ta shiga da ita cikin fada wajen kakanninsa akwai kakanninsa a cikin fada akwai kawunayensa a cikin fada a sa ta tai wanka aka bata ruwan dumi sai wanka yace ya ga yawa liman dai kai ta wajen kakanninta kakanninsu su ganta ya aka bata ruwa sai wanka sai komai to a lokacin sai tana da goyen kyama a bayanta na yayarsa shi Dahiru sai ta sanke ɗan ta basu sai ya kira ta to da za su fita da shike gidan babba ne hakan nan daga shashin liman an za su fita da za su fita ta waje to akwai wata kaman Hajaran sako'i ne dan shekaran su 13 ne ma da ita shekara 13 ne
sako
ita Hajaran sai ta ga ba su fita ba sai suka sai ya dauke ta shi uban sai ya shashin ta da Hajaran to sai yarinyan fahe ta ji shuru lokacin ana neman ta sai yar ta ce ni fa na ga baban Hajara ya shiga da ita ta shashin sa amma ban ga fitowar ta ba amma kuma na ga baban ya fito to da ya fito
wato da shi Dahiru da Liman da shi Jariru duk gida ɗaya suke
da safin da ya kira ta suka shiga shi da bakinsa yake musu bayani a hannun hukuma dan sun yi ta bin sa sun wuni suna ya kai su nan ya ce ya kai ta nan da suka gaji sai sarki yace musu su dauke shi su mika shi ma hukuma
sarkin
Bauchi
Gulani Suleiman
Adamu shi sai yace a mika shi ma hukuma tunda ya ki ya gaya musu gaskiyan abu in ya je wajen hukuma zai gaya musu to anan aka samu labarin yanda ya kashe ta yace shi da bakin sa ya fada da ya sha wahala yace shi ya kira ta da safan da ya shiga da ita sai yace mata Hajara ki sha ti ya hada mata ti ya bata yace ki karba Hajara ta ce a ni kan babu na koshi mun riga da mun karya a cikin gida bakin sa biyu da yana fada sai na uku sai yace dan cuce ki ne Hajara sai ta karba da ta karba shine waje ta sha kurbi daya na biyu shi da bakin sa yake fada sai ta fara ce wayyo Allah ciki na baba wayyo Allah ciki na to da ta fara wannan ihu sai ya fita sai ya rufe kofa sai ya fita sai bata a cikin ɗakin to shine ya je wankan sai komai da ya gama ya dawo samu halata cika ne sai ya jace saka ta a rami sai ya binne ta a rami a bayan gidansa daman kafin nan a yi haka yayansa da dai fitar safe zai tafi aiki sai ji yana tuno yayansa Dahiru daman shashin su waje ɗaya ne da shi ya ji dai motsin ana tuno hakan nan sai ce wane tonan Jariri tonan ne kake yi sai ce tono ruwa ne yake shiga mana ta bayan gida ruwa ne hanyar ruwa yake gyara to shi sai bai fahimci me ba sai sa ta abinsa dai tafi aiki ne dama to a daman kafin nan ya sa an mishi tono ya nemi wani ne ya mishi tono shine sai ya ja ta ya sa ta a rami sai ya ɗebi ƙasa da duwatsu sanda ya ɗaɗɗaura mata duwatsu tukunna ya ɗebi ƙasa ya lullube ta da kayanta da ta yi ado da takalmin sallanta haka ya sa ta a cikin rami da hijabanta ya binne ta a ciki.
To kome ita mahaifiyar Hajara da kuma ƴan uwanta suke son su ga ya faru game da wannan batu na binciken kashe ta.
Mu yanda ka gan mun nan ba mu sanya ake ciki ba. Mu dai muna jin waiwai ne. Yana dai hannu dai.
An kirawo ki nan musamman domin daddale a san menene kuma matakan da yake aka dauka?
Ito mun samu hukuma sun shiga ciki. Sun kira mu an sun jijji bayanan bakin mu da yanda aka yi aka samu ƴa da yanda aka yi abu ya kasance amma tun daga lokacin mu bamu ji komai ba tun daga lokacin ba wanda ya neme mu su ma ba su neme mu ba gidan su Jaririn ba wanda dai ya neme mu har yau dai da kaga yau dai sati guda ba wanda ya zo mana
to da yake an tono wannan yarinya kenan an kai ta asibiti ne domin saboda duba ta yaya hanyar da ta bi ta rasu ko kuma dai ba a gudanar da wani bincike ba?
An kaita asibiti kwananta biyu a asibiti, amma suka ce poison ya bata ta sha. Shi da bakinsa ma ce maganin bera guda biyu ya saya jika ɗayan ya bata ɗayan na nan.
To yanzu ke menene kike bukata a yi?
Ito, ka san bayanin yanda aka yi, basu fito fili suka faɗi ga wanda ya kashe yarinya ba, ga wanda ya ɗauki alhakin ya ba.
A matsayinki na uwa, zan sake nana ta wannan bayani. Menene kike buƙatar ki ga an yi hukunci bisa abinda shari'ar musulunci da ma dokar ƙasa suka tanadar dangane da wannan hali da yake ciki? To sabili da halin da yake na lura kaman ma kuka ne za ta yi. To akwai wata ƴar uwa wanda suke tare wanda yake take tallafa mata. To ko zaki gabatar da kanki?
To suna na Hawwa Umusa, ni kanuwan maman Hajara, ni uwar mu ɗaya, uban mu ɗaya da kake.
To ga dai halin da Hajara take ciki, kuma ga duka alamu dai kudin nan kun san abubuwan da yake har ya kai ga lokacin da suka haɗu. Kenan yaya me zaki ƙara bayani akan bayanan da yake ita Hajara ta yi, maman Hajara kenan?
To yanzu kan dai duk bayani tunda ya amsa da bakinsa shi ya aikata wannan abu, mu dai bayanin mu a mana adalci a biwa yarinya hakkinta. Hukuma ta duba wannan abu, abinda wannan mutum ya aikata wa wannan yarinya, ya bi mata hakkinta tsakani da Allah, abinda addini ya tanada shine kawai a hukunta shi da daidai abin da ya aikata. Mu dai ba kowa bane, ba komai bane kuma, amma mu damuwan mu anan shi ne, a dubiye mu a biwa yarinya hakkinta, shine kawai damuwan mu.
Ko kuma Allah Ubangiji ya sanyaya miki zuciyanki, ko
amin. Lajina jalalu Allahu wa ajidi agadina adunubana Allah.
Da suke a game da wannan batu na nema wa Hajara hakkinta, me yasa tun faruwar wannan abu babu wanda ke ce ma ita mahaifiyarta uffan kan yadda ake ciki? Masu sauraro, a kasance da mu a mako mai zuwa.
To ga kuma sharhin jaridun Arewacin Najeriya tare da Mustapha Nasiru Batsari.
Jaridun jaridun Arewacin Najeriya na wannan mako zai fara ne da jaridar Leadership da babban labarinta da ke ambato shugaban Najeriya Muhammadu Buhari yana gaya wa shugabannin duniya cewa da su dawo da kudaden kasar da aka sace. A gefe guda kuma jaridar ta Leadership ta ce a ci gaba da kokarin ganin an kawar da kungiyar Boko Haram mai tayar da kayar baya. Rundunar sojin sama ta Najeriya ta samu ƙarin jiragen yaƙi har guda biyu. A can cikin jaridar People's Daily kuwa ta yi wani labari ne da ke nuna cewa naira miliyan 700,000 da miliyan 700,000 na ranar cire tallafin man fetur sun yi ɓatan dabo a jihar Benue. A ɓangare guda kuma jaridar ta People's Daily ta ce ‘yan sandan Najeriya sun samu nasarar gano shanun sata har guda 82 a jihar Sokoto tare da mutane uku da ake zargin su da hannu a satar shanun. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya baiwa hukumar jin daɗin alhazan Najeriya da ma ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar Saudiya umurni da su ƙididdige yawan alhazan Najeriya da haɗarin turmutsutsin jifar shedan ya rutsa da su a ranar sallah. Wannan na ɗaya daga cikin manyan labaran jaridar Blueprint. Har ila yau jaridar ta Blueprint a ɗaya gefen ta ba da labarin yadda tsawa ta fada a cikin birnin Jos fadar gwamnatin jihar Filato, inda ta kashe mutum guda tare da lalata gidaje masu yawa. A nata gefen jaridar Newsline da ke fitowa mako-mako ta yi wani labari ne mai matukar tayar da hankali. na wani matashi a birnin Lagos da ya kashi mahaifinsa Dattijo dan shekaru 74 sannan daga bisani ya cire zuciyarsa. A nata gefen kuma jaridar Daily Trust ta ambato tsohon sakataren gwamnatin Najeriya ne Chief Olufalayi da wasu ƴan bindiga suka sace a ƴan kwanakin da suka gabata. Yana cewa sai da iyalansa suka biya kuɗin fansa ga waɗanda suka sace shi kafin daga bisani aka sako shi. A ƙarshe dai da jaridar ta Daily Trust za mu kammala da wani labarin ta dake nuna cewa wata kotu dake zamanta a birnin Port Harcourt ta yanke hukuncin kisa ta hanyar ratayewa ga wani dan sanda mai mukamin inspector saboda samun shi da laifin yin kisan kai ta hanyar harbi da bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Kamar yadda muka faɗa tun farko, muna nan kunshe da sakonninku da kuka bari cikin muryoyi a wayar mu.
Assalamu alaikum. Sunana Ishaq Abubakar, wanda yake nan Kaduna, Najeriya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ina isar da gaisuwa ta ga musulman duniya da abin da ya faru a wajen Hajji wajen Mina. Allah ya gafarta mu wanda suka riga yau mu. Allah kuma ya yafe musu wanda ba su lafiya. Allah ba su lafiya. Kuma ina zargin hukuman alhazai na Najeriya. Sai shugaban kasa ya yi bayani sannan za su gaya mana waɗanda suka rasu. Ba daidai ba ne, ya kamata su san matsayin kan abin da ya faru, kar su boye ba talakawa. Su gaya ma jama'a don wanda ɗan uwanshi ya rasu ya san cewa tabbas ɗan uwanshi ya rasu. Kun su sai a sayin da ka bawai su koma ainihin inuwan hotel suna zama suna jira sai hukumar Saudiya ta zo ta ga musu ba. Ta su sayin da ka sosai zai su ga cewa ga abin da ke faruwa, wane ya rasu ne, in ya rasu ne, in ko ya ji rauni ne, wane ya ji rauni. Amma sai da aka ce lulli a ga ma mutane sannan an samu ƙarin mutum 10 da sauwaka. Al'amarin akwai ban tsoro, Allah zai yi kiyaye gaba.
Assalamu alaikum, sashin Hausa na muryar Amerika. Mai magana Mudassir Muhammad Tafawa Balewa. Haba ku ko ƴan majalisar dattawa, daga dawowa shi kenan sai ku kama danda kuma. Kar ku manta ba sunan majalisan ku majalisar dattawa, wanda ya kamata a ce ku fa ana koyi da ku ne a matsayin ku na dattawa, amma kuma a ce ku ne kuke abubuwa irin kamar yadda yara za su yi. Gaskiya abubuwan da kuke ba mu jin daɗin su moyen da muka zaɓe ku. Yanzu ga tarin ayyuka a gabanku. Akwai magana ana kiran ku ne ma ku dawo a miƙa muku sunan ministoci don tantancewa, amma kun je kun kama faɗa, yau jira ku mana irin wannan ayyuka ɗin. Kar ku manta da haƙƙin da muka ɗora muku a kanku. Yi ƙoƙari ku sauke nauyin da ke wuyanku, don Allah muna roƙon ku wannan abin da kuke ba mu jin daɗinsa a daina shi.
Assalamu alaikum BOA, mai magana Alirab kana gashuwa babban auditor general na ƙungiyar muryar talaka na Najeriya. Komawar ɗan majalisar wakilai da na dattawa abun farin ciki ne. Fatanmu gare su su yi wa Allah su yi wa annabi su tantance mana ministoci na gari masu ƙaunar Najeriya, wanda za su sa yaransu makarantar gwamnati a Najeriya, ba wanda za su ɗibi kuɗin mutane su kai ƴaƴansu ƙasashen waje saɓanin a baya irin mulkin da aka samu a da. Da Allah su cancance kuma su duba cancanta, kada a yi son zuciya. Duk inda mutum ya fito a duba shi, in ya cancanta a bashi saboda haɗin kan Najeriya.
To sai kuma mu koma ga takaitattun labaran duniya.
Ana ci gaba da gwamza ga zamin fada har yau Laraba a arewacin Afghanistan, yayin da jami'an tsaron ƙasar suke ƙoƙarin sake kama birnin Kunduz daga mayakan Taliban waɗanda suka ƙwace iko kan garin a farkon wannan mako a zaman gagaruman nasara ga ƙungiyar ta Taliban. Shekara ɗaya bayan ya kuwa da ya yi wa shugabannin duniya su fito da shiri na musamman na samun galaba kan ƙungiyar ISIL ko ISIS, shugaban Amurka Barack Obama jiya Talata a Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar da rahoton ci gaba da aka samu, tare da sake cewa yaƙi da masu irin wannan tunani ba zai kasance da sauƙi ko a gama shi cikin wani ɗan ƙaramin lokaci ba.
To da takaitattun labaran muka zo ga ƙarshen shirinmu na hantsi, sai kuma an jima da rana za a ji wasu abokan aiki ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Sahabu Imam Aliyu da ya taya ni gabatarwa, da kuma jagoran shirin Shibahiro Diodone, sai kuma injiniyanmu Neo Zubair, ni Usman Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa. Assalamu.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.